بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا ساكي سادوا أو ننسافية تالتنم ita ce safiyar 29 ga watan Rabiul Akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 14 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 29 cikin lissafin darussan mu na ladubban ilimi daga littafin Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adab al Alim wal Muta'allim, wallafar Sheikh Malamin nan al Imam al Qadi Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'a al Kinani, Allah ubangiji ya gafarta mishi, wanda ya rasu shekara ta 733 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Zamu tashi yayin da malai yake cewa as-sabi'u ladabi na 7 daga cikin jeren gella dubba waɗanda ya kamata ɗalibi ya kula da su a karankin kansa. Malam ya ce, an ya akhudha nafsahu bil wara'i fi jami'i sha'anihi wa yataharra al halala fi ta'amihi wa sharabihi wa libasihi wa maskanihi wa fi jami'i ma yahtaju ilayhi huwa wa iyaluhu liyantashira liyastanira qalbuhu wa yasduha liqabuli al ilmi wa nurihi wa naf'i bihi. Yace abu na 7 as-sabi'u ladabi na 7 an ya akhudha nafsahu bil wara, daga cikin abin da yake ladabi ga dalibi shine ya kokari ya koya wa kanshi taka tsantsan. Al wara kamar yadda malamai suke cewa shine tarkuma yukhsha dararuhu fil akhirah, kamar yadda Ibn Qayyim Jauziyya yake cewa shine barin duk wani abu da kake jin tsoron cewa zai iya cutar da kai idan an je lahira, to sai ka bar shi koda kana ganin kamar halas ne ko shubha ne ko ka rasa gane kanshi, to sai ka bar shi don tsoron kar ka cutu a lahira. To mutum ya zama yana da wannan takatsantsan fi jami'i sha'anihi a dukkanin al'amuransa na rayuwa ko addini ko zamantakewa da makamantansu. Wa yataharra alhalala fi ta'amihi, ya dinga kokarin kirdadan neman ina halas yake, abinda zai ci ya tabbatar halas ne. Wa sharabihi, da abinda zai sha. Wa libasihi, da suturarsa. Wa maskanihi, da wurin zamansa, ya tabbata duka abin da zai amfani da shi na halas ne. Wa fi jami'i ma yahtaju ilayhi huwa wa iyaluhu, da kuma duk abin da ya san zai bukata da shi da mutanen gidansa, ga wanda yake da iyali din kenan. Yastanira qalbuhu, zai dinga yin haka ne domin zuciyarsa ta haskaka. Wa yasduha, kuma zuciyarta zama ta samu dacewa. Liqabuli alilmi, dan ta karbi ilimi na addini. Wa nurihi, ta karba hasken ilimin addini. Wan naf'i bihi, kuma ta ci moriyar ilimin addini. Zuciyar take cike da haram ko shubha, ko da aka cika cikin mutumin da ke da wannan zuciya da abin da yake haramun ne, yana da matukar wahala ta iya karban wato haske na ilimin addini. Malam yace, wala yaqna'u li nafsihi bi zahiri al-hilli shar'an mahma amkanahu at-tawarrud, kada mutum ya dogara ga abin da kawai yake ganin a zahiri kamar halas ne, kamar halas ne matukar zai iya taka tsantsan wajen tantancewa. Walam tuljihi hajatun aw yaj'alu hazzahu aljawab, kar ya bari wato bukata ko kuma damuwa ta sa shi ya dinga halastawa abin da yake tayuba halas bane. Alal misali, kamar a ce a irin zamanin da muke rayuwa ana tara kuɗi na masallaci ko na wata kungiya, kai kuma kai ne malamin da ke karantawa, karka ga kawai tunda kai ne malamin ka halasta wa kanka cewa to ai da ma ni malamin su ne ba komai dan naci, to kaga wannan zai zama akwai shubha a ciki, domin tayu ba kai suka tara mu ba, sun tara wa tafiyan ne ko da awar, ko a anso wasu kudade da sunan yan siyasa za a ba wa talakawa, ko talakawa su bayar za a yi aikin addini, kamar da shi cewa kai kai ne addinin ka ci da tunanin ai kai ne aikewa, kai ne addinin, in an yi maka kamar an yi ma addini. Duk wani ya daga cikin hanyoyi na bujurwa shubha. Bal yatlubu ar-rutbata al-aliya, ya nemi mataki na can sama wajen halas. Wa yaqtadi bi man salafa min al-ulama'is-salihin, yi koyi da waɗanda suka shuɗe daga cikin malamai nagari fitawarru'i an kathiri mimma kanu yuftuna bi jawazihi suna wato taka tsantsan suna gujewa abinda da dama za su bada fatawa akan cewa eh ya halasta ana iya yi amma su ba za su yi ba suna iya bada halastin cewa ya halasta a ci kaza ya halasta in kai tsuntuwa in ta dade baka ga mai ita ba kai amfani da ita amma su ba za su yi ba saboda taka tsantsan wa haqqu man tudiya bihi fi zalika mafi dacewar wanda za ka yi koyi da shi game da haka shine sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi haisu lam ya'kul tamratan lati wajadaha fi tariqi khashyata an takuna min as-sadaqa ma abu'di kauniha minha yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cin wani ƙwayar dabino da aka tsinta a ƙasa dan tsoron kada ya zama wannan dabino daga cikin dabino ne na sadaka wanda in ya ci zai zama wato ya ci dabinan sadaka kuma Allah bai halasta mishi ba dan haka sai ya guje haka duk da wato wannan ihtimali ne wanda yake mai nisa abu ne wanda yake da wahalar yuwa a haka wannan yana isharar zuwa ga hadisin Bukhari da Muslim daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda ya zo da labarin cewa an tsinci wani dabino a ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba abin da zai hana ni cin shi sai dai tsoron kada ya zama na sadaka ne wali anna ahlul ilmi yuqtada bihim saboda kuma wato su malamai ana koyi da su wa yu'khadhu anhum ana kwaikwayan abubuwa ana daukan hali da dabi'a daga gare su fa idza lam yasta'milu alwara'a faman yasta'miluhu tun yanzu malami bai da taka tsantsan to waye zai yi kenan kai malami ka sani cewa ko kana sani ko baka sani dalibai da mabiya da masu sauraron ka da sauran al'umma suna kallon ka a matsayin fitila ne mai haskakawa suna matsayin ka a matsayin role model ne abun koyi har a cikin abin da baka tsammanta ba sai su koyi da kai a cikin sutura ka ko karin hular ka ko abincin ka ko irin matar da ka aura ko irin abun hawan da kake hawa ko irin yanayin yare ko halayen da kake yi to mutane su koyi da kai wasu ma unconsciously wato min duni wa'ayin minhum batar sun san suna koyi din ba to karka je kana yin abin da zaka kai su zuwa ga bata ko halaka ko sakaci daka in kai baka da taka tsantsan to kenan sauran al'umma kamar kana nuna musu suma ba sai sun yi taka tsantsan ba duk abin da yazo kawai yake halas yake haram su aikata kawai kar su damu Allah shi kyauta malin yace wayan bagi an yasta'milu ar-rukhasa fi mawadi'iha ya halasta ya dace malami ko dalibin ilimi ya amfani da ar-rukhas wato sauki sassauci da shari'a ta yi fi mawadi'iha a wuraren da aka yi sassaucin kaman kasaru a halin tafiya kaman aljam'u baina salatayn a halin tafiya din har ila yau ko halin bukata kaman lokacin ruwan sama ko makamanta haka kaman al-iftar shan ruwa lokacin mutum yana matafiya sha ruwa daga baya ya rama to waɗannan babu laifi amfani da su kin yin su ba war'u bane su waɗannan babu laifi mutum ya ci gaba da ainihin wato yin su yace indal hajati ilaiha san da ka bukaci zuwa ga haka wujudi sababiha da kuma samun dalilin da ya halasta ai hakan an samu dalilin akwai shi yuquta da bihi fiha dan hakan ya bada dama ai koyi da malamin a cikin waɗannan abubuwa fa inna allaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu Allah yana son bayi su dinga aikata saukin da ya musu kamar yadda yake so su dinga aikata dokar da ya daura musu ta hukunce hukunci wannan ma lafazin hadisi ne na Ibn Abbas wanda Imam Ibn Hibban ya ruwaito shi haka Imam Ahmad Ibn Hanbal ma ya fitar da shi a cikin Musnad ta hanyar Sahabi Abdullah dan Umar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Annabi yace inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasa kama yakrahu an tu'ta ma'siyatu Allah yana so a bi saukin da yayi yana kuma kamar yadda baya so a je a taba laifin da ya hana ai Al-Shaykh Al-Albani ya inganta wannan riwaya a cikin Ilwa'ul Galil. Ilwa'ul Galil nashi. To malam ya ci gaba da cewa as-samin abu na takwas bayan da ya kawo wannan wato taka tsantsan wajen cin halas da kuma amfani da sauki ya halasta da kuma taka tsantsan wajen karka koya mutane abin da ba shi ne ba. Sai malam ya ce as-samin na takwas an yuqallila استعمال المطاعم التي هي من اسباب البلاده وضعف الحواس mutun yayi kokari a matsayin shi na dalibi ya karanta ya kankanta ya rage yawan amfani da abinci nau'o'in abinci waɗanda suke sabbaba albalada suke sabbaba daƙiƙanci suke sabbaba rashin gane karatu wa da'afil hawasi ko suke jawo raunin kwakwalwa da raunin basira da raunin ido da raunin kunne sune alhawas senses ka tufahil hamid kaman tuffa wato tuffa wanda yake me wanda ya ribe alhamid shine abu da ya zama acidic ko ya zama sour ko tart kenan za a ce wato wanda ya lalace kaman lemu idan ya tsami kaman apple idan ya fara ribewa ya tsami din nan kamar wani abu makamancin haka wanda idan ya kwana zaka ji ya zama yayi hamami kaman hura in ta kwana ita ma tana yin wannan ta zama acidic ta zama tana da zafi shine alhamid ba ma tuffa ba duk wani abinci wanda yake alhamid wanda ya zama ya riga yayi irin wannan wato ya kume din to yana da matsala wajen lalata basira wannan kaida ce sananniya a gun masana abinci da kiwon lafiya da sauransu wal baqilla da kuma al baqilla shine abin da ake ce ma broad beans wani nau'i ne daga cikin species na wake wanda ya kama da abin da yanzu muke ce ma green beans ta yi a lokacin su suna yawan cin shi ne wake yana da species da yawa kala daban-daban amma dai wannan albaqilla shine ake ce ma broad beans akwai kuma yace wa shurbil khalli da yawan shan kunu kunu wannan da muke sha kunu ne tsamiya ne ko na makamantan su shi ma yana da tasiri wajen rage wa mutun yawan basira to sai ka rage sha in zaka sha ka sha abin sha mai kyau wanda zai maka amfani kaman zobo rodo ko makamantan su wa kazalika ma yukthiru isti'maluhu albalgham المبلد للذهن المثقل للبدن hakanan kuma duk wani abu wanda yakthuru isti'maluhu wanda yawaita amfani da shi yake kawo albalgham yake kawo yawan kaki wannan majina ta kaki dake taruwa wanda wato sputum kenan almuballad lidhihni wanda yawan taruwan wannan abin nan shi kaki kaman a ce wato wani abu ne dake kamar da zufa take ne wato wani abu ne da jiki ke screening din sa saboda wasu dalilai na dabi'a wanda likitoci za su iya bayani akai to duk abin da zai jawo wato har makogoran ka ya toshe kaki ya taru ko majina ta taru to ka guje mishi yace almuballad wanda yake jawo almuballad da zihin wanda yake jawo kwakwalwa ta zama ta shiga cikin damuwa da dimuwa almusaqqal lilbadan wanda kuma zai sa maka nauyin jiki ka ji kana mura ko kana samun irritation ko discomfort ba ka da nishadi ba za ka iya yin karatu ko nazari ko muraja'a ko makamantan su ba hatta karantawa duk mutumin da ke cikin hali na mura ko irin wannan za ka ga zai bai da nishadi ka kasaratil alban wasamak kaman yawaita cin wato shan nono tare da cin kifi wa ashbahi dalika da makamantan waɗannan wannan wasu abubuwa ne da yu sun jarraba su a zamanin su suka ga suna da wannan tasirin a wannan zamanin ma ana iya jarraba musamman a likitance ko a kimiyyance don tabbatar da me ke faruwa sun faɗa ne gwargwadon abin da suka sani in an samu wani ilimi da ya saba wa haka wallahu a'lam wa yanbaghi an yasta'mila ma ja'alahu Allahu ta'ala sababan li jawdati adh-dhihn babu laifi mutun yana iya amfani da abinda Allah subhanahu ta'ala ya sanya shi da masababi don samun jawdati adh-dhihn lafiyayye kwakwalwa na gyara kwakwalwa wato irin abinda za a ce kaman da Hausa a ce maganin karatu to mutane sai yawan tambaya game da me maganin karatu al-Imam al-Bukhari da aka tambaye shi wannan tambaya cewa yi maganin karatu shine dagewa wannan shine asalin maganin karatu dagewa kawai kai tai to amma akwai wasu abubuwa a cikin dabi'a waɗanda suke iya zama za su iya taimakawa mutum wajen sa mishi nishadi ko ya zama wato muhayya yana da shi yana shirye kokarin shi na shirye ta karbi karatu ya kamata yayi magana da abin da zai zama rubutun sha ne za a yi wa mutum ko wani siddabari za a bashi ko wani lakani to waɗannan yana da kyau mutum ya guje su amma abubuwa a cikin dabi'a to babu laifi ka amfani da su idan za su kawo maka wani canji wanda zai kawo maka alkhairi alal misali an tambayi watu Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah akan hukuncin watin hukuncin mutun ya sha wani magani ko ya shafa wani magani wanda zai hana wuka ta kama shi ko bindiga ta kama shi to anan ne yake wasu bayanai masu matukar ban sha'awa wanda tunda malami ne kwararre yace duk abin da zaka sha wanda zai canza dabi'ar ka permanently to wannan haramun ne kaman ka sha wani magani wanda jikinka zai zama ya canza duka permanently to wannan haramun ne amma idan canji ne wanda yake na dan lokaci kankani na bukata to yace wannan yafi kama da halasci dan shi yasa baka dan aka bambance abinda ake cewa canza halitta an hana ayi canza halitta mace ta canza fatar jikinta ko ta yi karin gashi amma kuma ba hana ta saka jambaki ba komai na gashi ko na fuska ko na kamanta haka saboda wannan mai na gashi da na fuska da jambaki lokaci kankani za a neme shi a rasa to wannan bai zama canza halitta ba amma abin da zai canza kalar fatar jikinka gabaki daya ko ya canza laushinta zuwa tauri yadda an yanka wuka ba za ta kama ba to wannan babu kyau idan an hada da bokanci a cikin shi ya zama tsafi ya zama haramun shirka in babu bokanci ya zama haramun ga magarin haramu haka al-Uthaymeen yayi wannan bayanai masu matakar ban sha'awa to haka anan ma idan akwai wani abu da zaka iya sha wanda in ka sha zaka ji nishadi ka ji karancin bacci gobe ma kuma baka so ka bacci sai ka sha shi idan kana bukata zaka iya sha amma zaka sha abin da a ce kwata kwata baka bacci ko kwata kwata baka manta komai to wannan akwai matsala a shar'anci to akwai abubuwan da aka tabbatar da cewa shan su yana da amfani wajen gyara kwakwalwa al-Imam az-Zahabi ya bada labari a cikin sirr al-Imam an-Nubala cewa al-Imam az-Zuhri da shi da wasu malamai an tabbatar a labarin rayuwar cewa suna yawan shan zuma sai ta sha kamar ruwa ya taimaka musu sosai wajen ƙara kwakwalwa akwai wasu abubuwa ma haka da ake ci waɗanda suke da irin wannan tasirin ina fata muna ganewa to sai anan shi ma yake ambaton wasu abubuwa waɗanda suke da tasiri wajen sanya mutum nishadin karatu da dadewa yana yi yace ka madghil liban a zamanin cikin zamanin fassara wannan da cewa cingam mutum yana zaune yana cin cingam ko yana cin wani abu a bakin sa wanda zai hana shi jin bacci yakan sanya nishadi a karatu wal mustaqi shi ma mustaqi shine mastic shi ma wani nau'i ne na cingam a lokacin da suka ce mishi abin nan ilkun rum kama a ce cingam ne dan kasar waje ala hasabil ada kowa da gurgurdan dabi'ar sa ko al'ada sa ko yanayin sa wa akaliz zabib hakanan cin zabibi inabi busasshe bukratan da safiya yana taimakawa shi ma wajen gyara nishadin kwakwalwa wal jullab hakanan jullab wanda jullab zaka iya cewa kaman wani zobo ne da suka saba da shi ko kuma a ce juice wanda ake yin shi da dabino da zabibi da suga da sauransu har yanzu kasashen Suriya da Palestine da Misra da wannan kasashen yankin da shi bawan Allah nan ya rayu har yanzu suna shan wannan abin sha din kamar yadda muke shan zobo ko kunun aya ko kunun zaki har yanzu suna shan shi musamman a lokacin azumi zaka ga suna bude baki da shi wani abu mai kama da zobo haka suna ce mishi al-jullab to wannan shi ma yana da kyau kwarai da gaske yana da kyau wajen sanya kwakwalwa nishadi wa nahu zalika mimma laysa hadha mawdhi'u sharhi da kuma wasu abubuwa waɗanda ba wannan ba wanda anan ba za a tsaya ana sharhi akan su ba dan ba shine asalin abin da ake magana akai ba kowane mutum da zai san irin abinci da irin abin shan da yake taimaka mishi ya ji nishadi to babu laifi ya ji wannan dan buƙatuwa zuwa ga samun nishadin karatu ko aiki ko wani abu sai dai abin da ake tsotar mutum shine kada ya zama addict ya zama mudmin wanda bai iya komai sai ya ci ko ya sha wannan abu to gara ka bar kanka a matsayin asalin dabi'ar da Allah ya yi ka malam ya ce wayan bagai an yi ta jannaba yana da kyau kuma mutum ya guje ma mayurifun nisyan bil khasiya abin da aka san musamman yana jawo mantuwa akwai abin da a dabi'ance ko wataƙila zai yi kama da koda kama a ce al'ada wani ma kamar canfi ko kuma wani abu dai ka rasa asalin shi wanda an faɗa kuma wasu sun ga a aikace yana jawo wato samun yanayi na mantuwa fiye da ta ɗabi'a to sai ka guje shi ka akali asari su'ril fa'ari kaman ka sha ruwa ragowar ruwan da ɓera ya sha in ruwan ruwa da ɓera ya faɗa in ka sha an ce wai yana samun tuwa wallahu a'lam haka wa qira'ati alwahil quburi da karanta irin wannan wato me za a ce ne allo abin nan da ake sakawa a kabari da ake rubuta sunan mutum wasu rubuta ayoyi wasu rubuta fatiha da makamantan su wannan mas'ala ce ta fiqhu aslan tukunna game da shin kabari ya halasta a dinga label makabari ko wani kabari a sa sunan shi wana wana mutumin gari kaza ya mutu rana kaza ya shekara kaza kuma kamar yadda wasu masu danganta kansu ga wasu addinai kamar kristoci ko ɗan shi'a ko makamantansu sukan sanya ayoyi daga Bible in kristoci ne ɗan shi'a kuma su rubuta wasu abubuwa na aqidinsu ko wata aya ko sufaye suka rubuta ayoyi a kaburburan waliyai da sauransu kamar yadda zaka gani idan ka je Sokoto a hubbar shi dan fodiyo Allah ya gafarta mishi an rubuta ayoyi da makamantansu to shin wannan meye matsayin shi malamai sun maganganu da yawa kala-kala amma ka ba a je kan maganar malamai maganar malamin malamai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi abin da yake kamar da yake cikin sahih Muslim da sunan Tirmidhi Annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce ya hana naha an tajsisul qubur ya hana yin makabari plaster da yin mishi tiles da yin mishi kaza shafi a riwayar Tirmidhi da isnadi tabbatacce sai ya kara wa an yuktaba alaihi Annabi kuma ya hana ayi rubutu akan kabari sallallahu alaihi wasallama ya hana to amma akwai malaman da suke ganin ya halasta kai tsaye wataƙila saboda hadisin bai kai musu ba ko yaya kamar malaman Hanafiya kamar Ibn Hazm shi ma yana ganin halascin haka al-Imam an-Nawawi a cikin Majmu' Sharh al-Muhaddab yana cewa wa yukrahu tajsisul quburi wa an yuktaba alayhi ismu sahibihi haramun ne an karhanta makruhi ne a dinga rubutu a jikin kabari a mishi plaster ko kuma a rubuta sunan wanda yake cikin kabarin haka yace wa an yubna alayhi ko kuma ai gini da bulo sannan ko a sa slabs ai gini sannan a zo ai plaster ko ai tiles ko makamancin haka a mai da shi dai kaman wani abun burgewa ko wani abun yayi to duk wannan akwai shi Nuruddin al-Haytami a cikin fatawa din sa yayi dogon zance akan wannan ya kawo ra'ayoyin malamai game da haka malaman da suke ganin babu kyau irin su Shafi'iyya din da Malikiyya da malaman da su Auza'i ya kawo fatawoyin su a wani abun mamaki daban da zaka karanta game da wannan mas'ala shine ka koma ka karanta magana al-Imam al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah a cikin littafin Musadrak al-Sahihaini da ya kawo hadisin da yabo da wannan mas'ala irin wannan riwayar daga Jabir dan Abdullah cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na har Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tajsisul quburi wal kitabi alaiha annabi ya hana ai kabari plaster ko ai mishi rubutu wal binai alaiha ko a zauna ko ai gini akai wal julus alaiha ko kuma a zauna akai da ya gama kawo wannan kuma sai yake cewa bai da ya kawo su da yawa fa sai ya ce hadhil asanidu sahiha wadannan isnadoji ne ingantattu sai ya ce walaysa al'amalu alaiha amma ba a aiki da wadannan hadisan fa inna immatal muslimina min ash-sharqi ila al-gharbi yace domin limaman musulmai daga gabas har yamma maktubun ala quburihim an rubuta sunayensu akan kaburburansu wa huwa amalun akhadha bihi al-khalaf an as-salaf yace wai wannan wani aiki ne da malaman baya suka dauka daga malaman farko haka hakim ya fada Imam Dhahabi yana karanta wannan da yazo a cikin talkhis yake cewa wannan magana ba daidai bace ko dai wannan wanda aka rubuta a cikin kabarinsu ya zama ba su sani ba suka rubuta aka rubuta a kabarinsu ba su suka rubuta ba wanda suka ta ba su san wancan karatun bane amma lalle ba abu ne da aka samu daga magabata Allah ya gafarta musu gabaki daya dan haka a takeice magana mafi inganci shine babu kyau rubutawa duk da wasu malamai suna ganin rashin halastin makruhi ne kawai al-Uthaymeen rahimahullah yayi tafsili akan cewa idan suna ne kawai to babu laifi in an ga akwai bukata a cikin sharhin shi na Riyadus Salihin yace amma idan wani abu ne ba suna ba kaman ayoyin alqur'ani shi to wannan babu shakka haramun ne kai ce kai koda ma a jikin dutsen da ake sakawa ne dan alama kamar yadda wasu jahilai suke dutsen sai a rubuta fatiha a jikin shi dutsen da aka ce a saka ai alama ce to wannan ma duka haramun ne wallahu alam amma dai tsayawa akan asalin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi yafi daidai kawai a tsaya akan cewa ba a rubutawa kuma me ya hakura kawai ka rubuta ai ta musu addu'a wallahu ta'ala a'lam to wannan kenan to ta fuskar abin nan sai aka ce kuma wai kallan Allah in ka kana kalla kana rubuta kana karantawa yana jawo abin nan saurin mantuwa a wati a wani kaulin ma zaka ji an ce wai yana kashe ido yana kashe abin nan gani to wannan dai duka yafi kama da canfi Allah shine mafi sani wadukhul baina jamalaini maqtu raini ko kuma mutun ya shiga tsakankanin raquma guda biyu wadanda suke suna tafiya gefe gefen juna kan tsakankanin su wannan ma yakan sa kwakwalwarka ta dinga samun confusion wai kawul kummal ko kuma yadda kwarkwata ka cire ta a jikinka ka yarba tare da ka kashe ba wana u zalika min almujarrabati da abubuwa ire-iren wannan wanda aka gwada aka gani shi sa mitaliki a kasa yace la alal musannif rahimahullah naqala hadha a'ani min qawlihi ka akali athar su'ul fari ila al-akhir an badi ahli at-tibb fi zamanihi shi halaya kohonan daga wasu malaman likitanci ne a lokacin sa وما ذكره من أسباب النسيان ينبغي التحقق من ثبوتها أسبابا كونية. أبن دي أنبتا أنا أنا دا أكوي بكاتر أتنتن شيسو أعلمان شي أكينيان شيشن دا غسكيني سنا دا وانن تاسير دا أبن يافوك ما دا چمبي چمبي كو كما وانا أبدا أكا غادا على آدن شي نا يتنا تمنا يارا ساببون أستازي منا وكوين كراتو زوري هكا amma na irin wannan bayanan da yawa kan abubuwa iri daban-daban da za a ce ka tsorace su suna kawo mantuwa ilimi daga ciki dan yatana an ce mutun ya ci abinci bayan yana da janaba bai yi wanka ba da kuma abin nan in kana tafiya tsakankanin mata guda biyu su saka tsakiya da yin fitsari a cikin ruwa wanda yake baya gudana da kuma yin kaho a kiya da cin abinci daga cikin tukunya da menene ma ɗayan ina jin ko yawa abin nan zubar da majina a cikin masallaci da cin abinci a kasuwa duk wannan an ta koya mana su gaskiya kuma a lokacin muna kokarin kiyaye su saboda muna jin tsoro kada ka manta haddaka kada ka manta abubuwan da ka sani wallahi alam to amma yanzu a wannan zamanin gaskiya saboda Allah zaka ga kwakwalan mutane sun yi budewar da wani ma in yaji wannan yanzu dariya kawai zai amma uwa ne da an faffade su ko malamanmu na zaure zaka ga galibi sun yarda da wannan abubuwan suna fadan su da zuciya daya to kuma irin wannan kai yadda zai maka tasiri sai kaga yayi tasiri din a takaice dai abinda dai ya tabbata ilmance yana kawo matsala kwakwalwarka to yi kokari ka kiyaye shi ka nisance shi dan ka zauna lafiya ka samu ilimi mai albarka Allah ubangije ya samu dace malam ya ci gaba da cewa na gaba kuma as-sa'at tasi'u na tara an yuqallila nawmuhu ma lam yalhaqhu dararun fi badanihi wa zihinihi ya kokari ya rage yawan wato bacci yawan bacci matakar ba wani rashin lafiya ne ya same ka a kwakwalwarka ko jikinka ba to nan kana bukatar kai bacci da yawa ka huta amma kanan kawai ka zama kana yin noman subata kullun ka kwanta tun bayan isha ba za ka tashi ba sai karfe 7 na safe bacci bacci wannan bai da amfani wala yazidu fi nawmihi fi al-yawmi wal-laylati ala 8 sa'atin karka sake baccin ka ya wuce awa 8 kullun wa huwa thuluthu az-zaman idan ka raba wuni 24 hours zuwa gida uku zai baka 1/3 shine awa 8 to karka sake baccin ka tsakanin dare da wuni ya wuce na awa 8 shine maximum bacci da zaka yi in zai gaza haka kama fa zaka fi dacewa wa in ihtamala haluhu aqalla min hafa ala idan yanayin jikinka zai jure kasa da haka to kai kokari baccinka kada ya kai awa 8 babu shakka yawan bacci yana da matsala kuma zaka cinye lokacinka kawai a mafarke mafarke da munshari kadai baka da wani katabus duk wani mutum da kaga ya samu na ba a duniya sai da ya rage bacci sawa'un kudi ne ko shugabanci ko ya samu kasuwanci ko shahara ko me sai ya rage bacci wanda duk zama bacci kawai yake to sai dai ya zama dan kallo sai dai ya zama kawai consumer ko me bada labarin wasu da haka wajibi ne ka rage bacci ya kai dalibi ya kai dan uwa dalibi wala ba sa an yuriha nafsuhu wa qalbuhu wa zihnuhu wa basaruhu babu laifi ka zama kana kokarin wato saukaka ma zuciyarka da kwakwalwarka da idanka idza kalla min shay'in idan ya zama ka samu malal ka samu kosawa ko gajiya saboda wani abu na yawan karatu ko bincike ko sauraron ilimi ko nazari min zalika daga ayyukan ilimi din auda ufa ko kaji rauni bi tanazzuhin na dan adan fita adan shakata ko adan wataya ka dan fita ka dan yi trekking wa tafarrujin ko ka je ka dan farraja kan ka dan samu sauki fil muntazahati a wuraren shakatawa ka dan je wani park ko dan wani fili ka dan yi exercise ka dan fita kai tafiya ka dan gaggaisa da mutane kai kaza bi haisu ya'udu ila halihi dan ka dawo cikin nishadinka wala yadi'u alaihi zamanuhu kar kuma ka je ka bata lokaci da yawa babu laifi ka dan yi tafiya ka je wani gari ka kwana 1 2 3 dan ka huta ka dan fita ka dan yi hutu haka da sauransu wala basa bi mu'anatil mashi babu laifi ka yi tafiya trekking a kafa wa riyadatil badani ko wasannin motsa jiki kamar ka je filin kwallo ka buga kwallo babu laifi ka je ka buga kwallo abinda yake laifi ga kwallo shine wannan jarabar kallanta din amma asalin buga ta dan motsa jiki ko dan samun nishadi wannan asali malai basu ce haramun bane akwai bayanai da basusi da yawa da akai amma abinda yake bata lokaci shine wannan kallakallan ka zauna kallo kawai kai baka yi ba kai baka muru komai ba ka kashe kudin ka ka dawo kana musu amma dan zaka je ka buga dan ka motsa jiki to wannan yana da kyau musamman a makarantu wajibi ne zama dalibai suna da wuraren motsa jiki da wuraren wasanni dan su dinga samun nishadi kar ya zama kawai karatu ba malaiku bane su mutane ne faqad qila ana cewa innahu yun'ishu al-harara yana saukaka zafin da ke wato tension din da ke jikinka zai sauki wa yuzibu fudul al-akhlati kuma zai wannan zufa da zaka yi da haki da nishadin zai cire maka fudul na akhlat wato zai fitar da wasu abin nan organism da ke cikin ka wanda suke sun zama waste ba su da amfani da zuffa din nan da zaka fitar da sauransu to a cikin nan zaka rage abubuwa da yawa na fat da sauransu wa yunashitul badana kuma zai sa jikinka nishadi zaka ji ka samu nishadi haka yake da kyau dalibai musamman su dinga irin waɗannan na motsa jiki din wala ba'asa aidan bil wati alhalali idan ihtaja ilayhi babu laifi mutum kuma yayi jima'i na halas idan ya buƙaci zuwa ga haka yana da matar shi ko irin zamunan da yana da baiwa sadaka babu laifi saduwa da ita yana sa shi ya samu nishadi ya samu ragowar damuwa faqad qala al-atibba'u domin likitoci suna cewa bi annahu yukhaffifu al-fudula shi ma yana rage fudul dake jikin mutum abuwa marasa amfani wai nashitu kuma yana sanya nishadi wai yusaffi dhihna kuma yana gyara kwakwalwa idza kana inda al-hajati bi itidalin idan ya zama lokacin bukata ne kuma aka yi daidai gurgudu ba a zaki ba a gaza ba wa yahdharu kasaratuhu ana kuma cewa ka kiyaye yawaita zakewa mata hadharal adu yadda kake jin tsoron abokin gaba ka kiyaye a ce kai kawai bawan abin nan shiga jikin mata ne fa innahu kama kila domin kamar yadda ake faɗa a cikin waka cewa ma'ul hayati yuraqu fil arhami wannan ajzul baiti ne na ibn al mujalli al antari da yake cewa aqlil nikahaka mastata'ata fa innahu ma'ul hayati yuraqu fil arhami yace ka karanta yawan tarayyarka da mata fa innahu domin yadda abin yake ma'ul hayati kaga shi ruwan rayuwa wato maniyi yuraqu fil arhami ana so ne ka zuba shi a cikin mahaifa in ana da buƙatar shi sanda za a haifa za a yi da domin shi yawan shi yud'ifu sam'a yana mani yawa a jikinka baka samu kana fitar da shi to zai iya kawo maka matsala na rangwame a wajen jinka wal basara da ganinka wal asaba da nerves dinka wato jijiyoyinka za su lalace ka zama baka da kwari irin na maza wal harara da karfin jiki wal hadam zai rangwanta maka iya digesting din abinci ka kasa yin digesting na abinci haka kuma wa ghayra zalika min al amradi ar radiya da wasu dai cututtuka marasa masu matsala marasa saukin mu'amala wannan yana faruwa ga maza da mata duka mataccen maniyi ko taruwan maniyi a jikin su na iya zama musu matsala wasu hatta kai ga sai an musu operation musamman wanda suka dade ba su yi aure ba wasu kuma sanda suka yi aure su samu matsaloli kala daban-daban na yiwuwar daukan ciki ko haihuwa ko makamantansu wal muhaqqiquna min al atibba yarawna anna tarkahu awla illa daruratan aw istishfa'a wato kwararru masana a harkokin lafiya suna cewa to kar mutum ya dinga yawan kokarin yin tarayya sex sai in akwai bukata zai bukatu zuwa ga haka sannan sanda yaji sha'awar bukata zuwa ga haka to sannan ya kamata yi ba kai dinga yi ba ji ba gani ba kai ba gindi ba wabil jumla mala yace a takeice fala ba asa an yuri hanafsahu idza khafa malalan babu laifi mutum ya kawo samun kanshi hanyar fita daga wato kosawa ta hanyar da shari'a bata haramta ba ta tanazzuhi din ko wasannin motsa jiki ko shi wannan tarayya da matar shi ta aure ko makamancin haka, ko mutun ya kwanta ya bacci, ko ya exercise ya motsa jiki, ko ya fita ya taka da kafarsa, ko a cikin gidansa, ko a cikin makarantarsa, ko makamancin haka. Duka dalibi yana da kyau dinga yin irin wannan. Babu laifi dan kaga dalibi ustazu yana dan zuwa filin kwallo yana bugawa, ko da alaramma ne in an dan tsaya ya dan cigaba da tilawa shi, babu laifi ya dan motsa jiki haka din ya halasta aslan. Amma a kiyaye dokokin da shari'a ta gindaya, banda tsareci, banda kaza, banda kaza. Akwai littafai da malamai suka yi da dama akan wannan. Akwai littafin Kuratul Qadam na mashhur Hassan Ali Salman da waninsa wanda na Shaibani, suna nan da yawa bincike iri daban-daban waɗanda aka tattauna akan haka insha Allah. Wa malam yace bil jumla fala ba'sa an yuriha nafsuhu idha khafa malalan wa kana ba'du akabir ulama yajma'u ashabahu fi ba'di amakin tanazzuhi fi ba'di ayami sana. Akwai malamai wanda suke tattara wato abin nan daliban su, sai gattar daliban shi a wani lokaci cikin lokutan shekara, aje ai dan kwanaki haka kamar retreat ko makamancin haka, inda za a je a dan samu natsuwa. Wa yatamazahuna bima la darara alaihim fi dinin wala ird, su dinga wasanni irin raha da wasanni waɗanda babu cutarwa ga addinin su ko mutuncin su. Addinin su ba zai taba ba, mutuncin su bai taba. To haka kamar kwallon kafa din, idan ya zama inda zaka dinga yi za a dinga ganin rashin mutuncin ka, to sai ka hakura ka koma ka canza wani wasan, ko ka tafi inda ba za a ga cewa baka da mutunci ba. Dan a ce kai ne limami kuma kullun kuna filin kwallo, a ji kana ta ihu, kana keta, ana rigima da kai da sauransu, kaga wannan zai zama babu mutunci. To sai ka hakura saboda wannan, suka je abinda zai maka na mutunci. Akwai wasanni na indoors irin badminton, irin table tennis, irin basketball, irin su ko skipping, tsalle-tsalle da suna iri daban-daban, ko gym zaka je, duk za su zama waɗannan sun fi mutunci a irin inda ake ganin buga wasan kwallo kamar ba mutunci ba. Na bace wasan kwallon saboda na san galibi matasan mu nan arewacin Najeriya da sauran wurare da wuya ka ga wani matashi wanda bai yi kwallon kafa ba, ko a ce bai sha'awar ta, ko kuma har yanzu din ko da ya zama ustazu, ko ya zama dalibin ilimi, ko ya zama malami, a ce har yanzu baya yi ko baya kallanta. Akwai malamai da dama zaka ga ustazai ne da sauransu masana ne, amma wasu duka ƴan Arsenal ne da Manchester da Liverpool da Chelsea da Barcelona da wane ne suna kallon kwallon din nan, wasu kuma suna dan babbugata. To Allah dai shi kyauta. Malam ya ci gaba da cewa wa yatamazahuna bima la darra alaihim fi dinin wala irdin, kaman alal misali al imam ibnu khuzaima imam al aima rahimahullah ya kasance yana da wata gona a wajen gari da yakan dauki dalibai duk sati aje a zauna a huta, ayi wasanni, a sha ruwan koramar, a sha a cicce dan itace, a dawo sai a dawo da nishadi, washe gari sai ga makanta ta cika da mutane masu jin nishadi. Shi mizah wato ba'a ko raha ko wato abin nan raha da baka abu biyu ne ba a so a ciki, ko dai yawan sa ko kuma yin alfasha a ciki su ne kawai ba a so. Amma duk abin da babu alfasha kuma bai yawaita ba ya zama shi ne da abin ka, to babu laifi game da wannan. Kwaya ɗaya biyu wanda kuma bata fita daga mizanin abin nan al'ada ba ko mutunci, an ruwaito a cikin littafin Adabul Mufrad da isnadi tabbatacce cewa wani tabi yake cewa sabon manzo Allah sai sallama sun kasance ya taramauna bil bitih, wani lafazi makamancin haka, sukan jefi junansu da abin nan da kankana kamar suna wa junansu wasa. Yace amma lokacin yaki yayi fahumur rijalu, sai kaga sun koma mazaje gwaraza. To haka ake so, kada wasa ya dauki hankalinka daga asalin abin da kake yi wanda yake shine zai amfane ka. Wannan wasan ana yi ne kawai dan a dan samu nishadi, saboda kada a fita daga yanayi irin na dan adanci insha Allah. Allah ubangiji ya sa mu dace. Zamu saurara anan insha Allah, sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.